Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muka sake dawowa da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci. Yau Alhamis 28 ga watan Disambar shekarar 2023. To a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa mai binciken nan na musamman da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya nada kan ayyukan babban bankin kasar Jim Obazi. Ya bankado cewa mai yiwuwa tsohon gwamnan babban bankin kasar na CBN Godwin Emefiele ne ya kafa bankin Titan Trust da ya sayi hannun jarin bankin nan wato na Union da kudaden haram zargin da suka musanta.
Wannan abu ne wanda ya kamata kowane ne hadda tsohon shugaban kasa da tsohon ƴan majalisa da tsofaffin ministoci da tsofaffin jakadun kasa da tsofaffin koma wane ne babu wani wanda ya fi karfin doka wanda duk aka zai sunan shi ya fito ka a bincike shi.
Sannan muna tafa da rahoto kan yadda al'ummar Kambari suka gudanar da babban taron su na ƙarshen shekara a jihar Niger Nigeria. Kazalika Sulai Mumuni Burma zai gabatar mana da shirin na kasa ba kasawa ba. A wannan makon shirin zai leƙa jihar Taraba don jin irin gudunmawar da masu bukata ta musamman suke bayarwa wajen ci gaban jihar. Muna kuma tafa da sharhin jaridun Ghana, to amma bari mu fara da kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. Akalla mutane 40 ne ake fargaba sun mutu sakamakon fashewar wata tanka a tsakiyar kasar Liberia, kamar yadda babban jami'in kula da lafiya na kasar ya faɗa a ranar Laraba. Tankar mai dauke da iskar gas din ta yi hatsari ne akan hanyar Totota mai tazarar kilomita 130 daga babban birnin kasar Monrovia. Dr. Francis Kati ya shaidawa gidan talabijin na yankin Super Bongesi TV cewa yana da wuya iya tantance adadin waɗanda abin ya rutsa da su saboda wasu sun koma toka, amma ya yi kiyasin cewa sama da mutane 40 ne suka mutu a haɗarin. Ya shaida kamfanin dillancin labarai na AFP cewa muna da tawagarmu da ke bin gida-gida don duba waɗanda suka ɓata. Tun da farko 'yan sanda sun ce adadin waɗanda suka mutu ya kai 15. Kuma sun ce akalla mutane 30 suka jikkata yayin da mutanen yankin suka taru a wurin. Sojojin Isra'ila sun kai wasu sabbin hare-hare ta sama a jiya Laraba, musamman a sassan tsakiya da kudancin bangaren zirin Gaza, yayin da take ci gaba da kai hare-hare ta kasa da ta sama a birnin Gaza da ke arewaci. Ma'aikatar lafiya ta Gaza ta ba da rahoton mutuwar mutane da dama a Khan Yunus da ke kudu, da kuma sansanonin 'yan gudun hijira na Al-Nusrat da Al-Maghazi a tsakiyar Gaza. Yayin da dare, mazauna garuruwan Al-Buruj da Al-Maghazi sun ba da rahoton cewa harbin tanka ya ƙara tsananta zuwa gabas. Dare ne da muka ga masifa, ba mu ga irin wannan tashin bama-bama ba tun farkon yakin, in ji Rami Abu Musab, yayin da yake magana da kamfanin dillancin labarai na Associated Press daga Buruj, inda ya samu mafaka tun bayan da ya tsere daga gidansa a arewacin Gaza. Labarin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatar harkokin wajen kasar Djibouti ta sanar a ranar Laraba cewa a yayin da ake ci gaba da rikici a kasar Sudan, an dage ganawar ido da ido da ake mararin gani tsakanin manyan kwamandojin rundunar sojin Sudan da dakarun 'yan sa-kai da ke faɗa da juna saboda wasu dalilai. Ƙungiyar cigaban ƙasashen gabashin Afirka ce ta shirya gudanar da taron a ranar Alhamis ɗin nan a Djibouti, taron da zai kasance ganawa farko ta kai tsaye tsakanin babban hafsan sojin ƙasar General Abdul Fattah Burhan da General Muhammad Hamdan Dagalo, kwamandan RSF, tun bayan ɓarkewar rikicin Sudan fiye da watanni 8 da suka gabata. A cikin wata wasiƙa da ta aike wa ƙasashe mambobin IGAD a ranar Laraba, Djibouti ta ce an ɗage taron da aka shirya gudanarwa a ranar 28 ga watan Disamba 2023 zuwa farkon watan Janairun 2024 bisa wasu dalilai, tare da alkawarin cewa za a sanar da ainihin ranakun gudanar da taron nan gaba. Yakin ya tarwatsa rabin ƙasar da ke arewa maso gabashin Afirka, tare da sanadin asarar rayuka sama da 10,000 da kuma raba wasu miliyan 7 da mahallansu, a cewar alƙaliman Majalisar Ɗinkin Duniya.
Nan gaba kaɗan za mu kawo muku ƙarshen labaran duniyar, amma yanzu bari mu duba wannan rahoto. Mai binciken nan na musamman da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya nada kan ayyukan babban bankin Najeriya Jim Obazi. yabon kudi mai yiwa tsohon gwamnan babban bankin CBN Godwin Emefiele ne ya kafa bankin wato Titan Trust da ya sayi hannun jarin bankin Union da kudaden haram. Daga Abuja ga rahoton da Nasir Adamilikaya ya aika mana.
Sashe na 21 na tsarin mulkin Najeriya mu gina da'a hurumin sashe na 23 da 24 da'a da za ta rika taimakon gwamnati kan da harkoki ko kuma manufofin da gwamnati ta sa kai ci jim obaze idan shugaban kasa har ya jawo shi ya nada shi a matsayin wannan to yana da kyau yayi wannan
lauyan tsarin mulki barista mai nasara Kogo Umar ke bayyana hurumin shugaban kasa na kafa committee binciken
ne falanan wurin ya amfani da matsayin shi ne da kudin da yake da shi da kuma kujerar da yake da ita ta babban bankin Najeriya yayi wadansa abubuwa da dama azurare da aka yi na sayan wannan babban banki da Union Bank ga hanyar yawancin karamin banki wanda yazo ya hade Union Bank daya daga ciki ne daga cikin abubuwa da dama bila adadin da ake zargin shi akan shi
martanin da shugaban bankin TTN Tunde Lemu yayi ta hanyar jaridu cewa sambatun ba gaskiya bane ya sa ofishin mai binciken gayyatarsa da mutum biyu masu hannayen jari don sauraron bayanan su a Alhamis din nan Bisa Obaz ya ce duk bayanan da bankin Titan ya gabatar akwai matsala a ciki dan an je har Dubai aka gano kamfanin da ya ba da kudin sa ya hannun jarin ba shi ma da ofishin da yake daga nan yake aiki mai taimaka shugaba Tinubu kan labaru Abdulaziz ya ce ba karbi rahoton a hukumance ba sai an kammala tattara dukkan bayanai
kuma yanzu haka committee ya ci gaba da aikin sa ya fara da bincike kuma muna sa ran cewa kowane lokaci da zarar an kammala wannan bincike za su mika kammalar rahoton gwamnati gwamnati za ta duba domin daukar mataki na gaggawa domin a tabbatar da cewa dukkanin waɗanda suka yi ba daidai ba an hukunta su kuma an kwato dukiyar jama'a da ta shiga hannun da bai kamata ba
a takeice dai an gano wani babban mai bada lamuni ba ranar biya a boye a lamarin bankin na Titan inda kuma Obazi ke ganin Godwin Emefiele ne barista mai nasara Kogo Umar da ke bin binciken ya ce ya zama wajibi a dauki mataki don ceto dukiyar kasa
wanda za a kama a kama wanda za a gurfa na gaban kotu a gurfa na wanda za a kwakwalo duk abubuwan da ya hadiya amma karogoyin shi yayi aman su ayi a hanzarta da wuri domin ta hanyar da za a ceto Najeriya kenan daga durkushewa ta tattalin arziki wannan abu ne wanda ya kamata kowane ne har da tsofaffin shugaban kasa da tsohon yan majalisa da tsofaffin ministoci da tsofaffin jakadun kasa da tsofaffin koma wani ne babu wani wanda ya karfin doka wanda duk aka ga sunan shi ya fito ka a bincike shi a san abin da za a tatso don kasan nan ta farfado
ofishin mai binciken ya gargadin cewa matukar mutanen da aka gayyata ba su zo ba hakan ya nuna son sarai da jarin su ga gwamnati rahoton Obazi ya nuna mutum biyu Raul Savara da Cornelius Vink ne yan barandan da Emefiele ya amfani da su wajen mallakar bankuna uku da suka hada da Titan Union da Keystone Nasiru Adamilikaya murar Amurka daga Abuja Nigeria
Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Jiya Laraba gwamnatin Biden ta ba da sanarwar fitar da makamai na ƙarshe da kayan soja ga Ukraine daga ma'ajiyar Amurka a ƙarƙashin izinin shugaban ƙasa ne yanzu yayin da taimakon Kiev na gaba ke hannun majalisar dokoki. A cikin wata sanarwa da ya fitar sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce kunshin kayan tallafin na dala miliyan 250 ya hada da harsasan kare sararin samaniya da karin harsasan HIMARS da kuma harsasan manyan bindigogin artillery Blinken ya ce taimakon mu yana da matukar muhimmanci don tallafawa abokananmu na Ukraine yayin da suke kare kasar su da yancin su daga cin zarafi na Russia ya kuma kara da cewa an samar da makamai da kayan aiki a karkashin wani umarni na baya da aka bayar ga Ukraine kakakin kwamitin tsaron kasa na Amurka John Kirby ya faɗa a makon da ya gabata cewa shugaba Joe Biden na shirin karin wani kunshin tallafin soja guda daya a cikin watan Disamban nan amma kuma duk wani taimako bayan wannan zai buƙaci amincewar majalisa inda babu tabbas game da cimma matsaya Daga ƙarshe, shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya umarci sojojinsa da masana'antun kera makamai da kuma bangaren makaman nukiliya da su hanzarta shirye-shiryen yaƙi don tunkara abin da ya kira take-taken takalar fada na Amurka da ba taɓa ganin irinsa ba, kamar yadda kafar yaɗa labaran ƙasar ta bayyana a yau Alhamis. Kamfanin dillancin labarai na KCNA ya bayar da rahoton cewa inda yake jawabi kan alƙiblar manufofin ƙasar na sabuwar shekara a wani muhimmin taron jam'iyya mai mulkin ƙasa a ranar Laraba. Kim ya kuma ce Pyongyang za ta faɗaɗa haɗin gwiwa bisa manyan tsare-tsare tare da ƙasashe masu ƴancin cin gashin kai. Kamfanin dillancin labaran na KCNA ya ce Kim ya gabatar da ayyukan mayakan ga rundunar sojin ƙasar da masana'antun ƙera makamai da makaman nukiliya da ɓangarorin kare fararen hula don ƙara hanzarta shirye-shiryen yaƙin.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, ‘yan kabilar Kambar a Najeriya sun gudanar da babban taronsu na ƙarshen shekara tare da janyo hankalin ‘yan kabilar kan muhimmancin zaman lafiya da kuma ƙaunar juna. Kamar da za ku ja wani rahoto da Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana daga Mina.
Kabilar Kambarin dai da aka bayyana cewa yawansu ya kai 172,000 da akasarinsu suke sana'ar noma da kiwo a jihohin Niger da Nasarawa. Shugaban kungiyar Kabilar Kambarin a Najeriya, Farfesa Muhammad Yakubu Auna, ya ce suna mai da hankali ne wajen wayar da kan kabilar akan mahimmancin zaman lafiya da kuma ƙaunar juna. Da kuma kaucewa aikata miyagun laifuffuka ga ƙasa.
Saboda in yau ka ce kai bakambare ne, ba wai bakambare kai kaɗai kake zama ba, kana zama tare da wasu ƙabilu. To ya za kai ka zauna lafiya? Shi muke faɗakar da su. Amma ko ina mutum yake zauna lafiya, kuma a sa yara makaranta.
To shi ma dai shugaban kungiyar Kristoci ta Kan a jihar Niger, Bishop Bulus Yohana, wanda shi ma ɗan ƙabilar Kambarin ne da ya halarci wannan taro da ya gudana a garin Kwantagora, ya ce sai da zaman lafiya ne kowace ƙabila ke samun ci gaba.
Ba magana addini ba ne, ba magana zama ɗaya. Idan mun zama ɗaya za mu ci gaba, za a samu ci gaba idan mun haɗa kai.
To sai dai akwai matsaloli da dama da suka ci tana ci masu tuwo a ƙwarya, musamman ga ‘yan uwansu da ke zaune a yankunan karkara.
Me Pius ne ce National Women Leader na kungiyar Kambarin na Akam. Domin wasu wurare ma babu ma ƙaramin asibitoci kamar clinic kenan. Waɗansu sai su yi tafiya mai nisa. Wani lokaci kafin a kai yaro ma ko yarinya sai ka ga yaro ya rasu.
Sunana Muhammad Sama'il Salka, ni ne mataimakin shugaban matasa. To, alal haƙiƙa ta ɓangaren matasa akwai matuƙar ƙalubale. A yanayin gudanar da shugabanci da al'amuran ci gaba a Najeriya, mata suna baya.
Dan majalisar wakilai na Najeriya, Honorable Shehu Saleh Rijau, ya ce ya halarci taron ne domin ƙara faɗakarwa akan mahimmancin neman ilimi da kuma kaucewa shaye-shayen miyagun ƙwayoyi.
Ƙara kira ga jama'a da runga samun haɗin kai, ana jawo hankulan jama'a domin mu a samu ci gaba, musamman wannan yanayi da ake ciki na shaye-shaye na kidnapping da sauransu. Kaga idan ana kira ana taruwa wannan haka, ana faɗakar da mutane za ga abubuwa suna rigewa.
To, gwamnatin jihar Niger dai ta ce tana farin ciki da wannan kabila ta Kambari, musamman akan yadda ta rungume zaman lafiya. Honorable Baba Suleiman Yimbu shi ne kwamishinan ma'aikatar harkokin bada agaji ta jihar Niger, wanda ya wakilci gwamnan jihar Niger a wajen taron.
Kuma mu kaunaci junanmu, ba Kambari ba, ba Bahaushe ba, ba duk wani kabila a zanna lahiya, kowa ya san kabilan shi.
Daga bisani dai an raba kyaututtuka ga waɗanda suka yi na ɗaya a gasar kaɗe-kaɗen gargajiya na ‘yan kabilar Kambarin. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
To, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 19,491,469 da kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Kafin mu ci gaba mu shakata da wannan waka.
Sakan da mi kanan kalla raba mai mota dodo kanan alijan yarun da san kalife yana daraba anye bodo bodo daba da mamba na pollo Shida sakanan da fadi da shida alhaji yalo gami da umaru halima odona alhaji amza da shida da hinana da kota ina bada kama na kundulu mamma na sanyo alhaji kanshi da shida tuke tando mai kanu mai saje anye dam ba ture posta da shida ba wana posta wa anda ce ga sakan ce to ka ji shadi yu dai dai ba sun halin baban du ta in ya ha bi sa hanya kanan alirin da da ne ba ne ka ga sai ko di ido tuwa abin jin diwa wanda rai
kuma lalla yanzu kuma ga shirin nakasa ba kasawa ba
nakasa
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 ba kasawa ba
nakasa ba za ta damka tawa
jama'a assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa sunana Sulai Mummuni Barma Yau zamu sauka a jahar Taraba dake yankin arewa maso gabasin Najeriya domin jin irin hobbasar da na kasar su ke yi a matsayin gudunmuwa a yankurin samar da ci gaban al'umma duk da tarin kalubalen da ke gaban su kamar yadda suka bayyana a hirarsu da wakilin sashen Hausa a jihohin Taraba da Adamawa Lado Salisu Muhammad Garba
Comrade Mohammed Sadiq Jalingo shugaba na number 2 kasa na musamman daga kashin wanda ake kira Jonapip yana nufin cewa hadaddiyar kungiyar na kasa ta kasar Rishin jihar Taraba wanda kuma ni ne shugabantan ta wanda yake dauke da jinsin na kasa su daban-daban muna da manakafi muna da kurame muna da kutare muna da kuma guragu bayan guragu kuma akwai masu shiwon kala muna da spinal ko ake kira turanci sannan akwai intellectual disability da intellectual disability ana nufin larura ne din kamar na tabin kai ita harkar na kasa abu ne wanda yake da wahala kuma duk yadda ka kasance a korewan ka dole sai ka kasance mai hakuri so in baka bi a hankali ba sai ka samu rudewa a cikin tafiyar al'amuran abu ne
wace irin larura kai ya same ka har ya zama to kana ɗaya daga cikin masu wannan bukata ta musamman kuma har ta kai da kake shugabantar su a wannan jaha
to a takaice dai ni Sare Muhammad Jalingo na kasance mai larura ce ta kafa wanda ake kira gurgunta dalili kuma na samu gurgunta ne saboda irin watakila iyaye sun kasance an samu larura irin na abin da ya shafi polio to ita polio kuma akan same ta domin irin rashin samun kulawa daga lokacin haihuwa zuwa abin nan shi yasa a kowane lokaci idan muka tashi muna tunsar da iyaye da kuma al'umma cewa kar su yi wasa da maganar rigakafi ba wai wani abu bane wanda kuma ake yada shi akan wani abu da yake haddasa wasu damuwa idan an yi shi matakan yana haifar da alheri sosai to wannan damuwa shi na same shi wanda kuma Allah ya yi dalilin da yasa na samu kaina a wannan tafiya ne kuma na cikin wannan kungiya din a bisa larurar nan bisa wannan dama din ne bani dama kuma na tsaya barrena wa kaina ba barrena wa nakasa na ba kuma da yardan Allah suka bani dama na tsaya zabe suka zabe ni wanda kuma ni nake shugabantar wannan tafiyar din akwai abubuwa da yawa da na samu darasi a ciki bayan da na aka haife ni da na tsaya na primary nawa na secondary school nawa na gama bayan na secondary school nawa ban tsaya nan ba na je na diploma nawa wanda kuma na karanta accounting and auditing to iya level na karatun da nake nan a takaice sannan kuma ina son tabbatar maka cewa shigan cikin na kasa shi ma karatu ne babba
duba da cewa yanayin shugabanci al'amari ne wanda yake da matukar wahala yaya kake gudanar da wannan shugabanci kuma kaman tsawon shekara nawa kai yanzu kana shugabantar wannan kungiya na masu bukata ta musamman
na yi shekara hudu na kare lafiya yanzu ina shekara hudu na karshe wanda ina kusan gama wanda kuma muna tinkarin zabe daga nan zuwa for watan fari na 2024 wanda in Allah ya yarda zamu zabe wannan kungiya ne insha Allah wanda kuma ina ga kaman na zo karshe saboda haka bisa kamar yadda ka tambaye ni a gaskiya na samu darasi nan ko na samu experience nan ya kare ni a zuwa next gaba na level da zan tafi domin me karatun da nayi a yanzu mutane ne wanda na same su wanda kuma har ga Allah akwai baiwa a ciki akwai baiwa da yake tattare da su kuma a yadda nake tafiyar da su ba mu dogara ga gwamnati ba domin gwamnati in ka dogara da ita ka fadi dalili shine akwai abin da muke kira development partners dai irin su USAID da sauransu wanda dama a tunanin su a kowane lokaci shine ya za su dubi al'umma irin mu da kuma inda suke da damuwa irin mu kamar irin mun da shafi mata da sauransu wanda kuma madafan mu da madogaran mu mafi yawa daga cikin kashi 100 kashi 75 duka mun dauka mun dora akan su so 25 da muka ba gwamnati in mata kasa to amma dai ba zan ce ta kasa gaba ki da ba tana kokari domin kowane lokaci da zamanin sa to ai a gwamnati a yanzu da muke tafiya jiha Taraba an yi zaben gwamna kuma an kawo gwamna wanda kuma a farkon bayanin sa yayi cewa ce zai dubi al'ummar na kasa kuma gaskiya tunda tun ka fara tafiya din mu hanga kamar cewa zamu yi samun canji a tafiya din mu masu na kasa yana cikin karan wahalar rayuwar sa domin na kasa ne zai kasance zai yi karatu walau kai gurgu ko kuma kaho ko kuma aikin yi sai dawo matsala ma'aikatu ga su nan suna zube kuma kowa daga ganin nan da bai wanda Allah ya yi masa yanda dalilin da yasa na kawo wannan zancen shine mutane mu ga su nan muna da degree wanda suka yi degree suka kai matakai na degree muna da wanda suka yi karatu wanda mun na degree na yasi akwai wanda suka yi na diploma to amma ina son tabbatar maka kalilan daga cikin mu ne suke aikin gwamnati aka ba suka samu wannan dama kana hangin cewa laruwa da kake da shi ba za ka yi komai ba to ina son baka misali a yanzu idan ka je wasu jihohi a kudancin kasar nan zaka samu mutane da suke karatu ana daukan su ana sa su a matakan gwamnati kuma suna contribution nasu daidai inda yake ta mata
to masu sauraro nan zamu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe zamu zo da cigaban wannan tantaunawa a madadin comrade Muhammad Sadiq Jalingo na kungiyar masu bukata ta musamman a jihar Taraba da wakilin muryar Amurka Lado Salisu ni Sulaiman Muni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku ai hidimomin karshen shekara lafiya
yanzu kuma sai sharhin jaridan Ghana
da jaridar Ghana Times zamu so mu sharhin jaridun na yau kuma babban labarin ta shine ma'aikatar kashe gobara wato ma'aikatar kwana-kwana ke na tayi recordan mutuwa 263 a cikin farkiwar gobara 2256 yayin da mutum 2557 suka samu raunuka cikin shekara ta 2023 jaridar ta ce jimlar gobara da ta tashi ya kai 2256 da an kai rikoda tsakanin watan Janairu zuwa Nuwamban shekarar nan ma'aikatar kashe gobara ce ta bayyana haka ma'aikatan ta kuma halarci wato har tsura 532 da jimlar raunuka 2557 da mutuwa 263 wadda aka yi rikoda wannan adadi da kashi 4.92 wato ragowa ne in an kwatanta da irin barkewar wutar da aka samu na 2530 a daidai wannan lokaci cikin shekara ta 2022. Ita kuwa jaridar The Chronicle wannan labarin tarwaito Varsity dan na raran kujeran NPP na Sami. Jaridar ta ce wani lakta a sashin na koyon aikin na shari'a a Yimba wanda kuma lawyer ne mai zaman kansa Mr. John Dako ya nuna niyyarsa na yin takara a kujeran na mazabar Sami na majalisar dokoki a zaben fiddagwani na jam'iyyar New Patriotic Party da za a yi a ranar Asabar 27 ga watan Janairu shekara 2023. Tuni ya cika takardun da ke nuna cewar zai mai gurbin mamban majalisar dokoki na mazabar ta Sami sai ci mensa bunsu da shine minister na harkokin majalisa da kuma masu rinjaya a majalisa ya dauniya cewar ba zai sake tsayawa takar komawa wannan majalisar ba. Ita kuwa jaridar The Herald wannan labarin tarwaito kusadu da waɗanda ta kira mugabin jam'iyyar New Patriotic Party da ke janyewa daga majalisar dokoki. Jaridar ta ce jam'iyyar New Patriotic Party kasancewa ta gabatar da ƙananan zaɓuɓɓukan majalisar dokoki na mazaɓuɓɓu da ba su da mambobin majalisa za ta yi zaɓuɓɓukanta don zaɓen 'yan takara a cikin mazaɓu 137 da za su wakilci jam'iyyar a majalisar dokoki. Gabanin waɗannan ƙananan zaɓuɓɓuka da za a yi a shekara 2024 jam'iyyar ta gabatar da waɗanda za su yi mata takara kasancewar bukatarsu a ayyana maimakon ɗaukan takardun cikawa kuma tarin mambobin majalisar dokoki ɗin da ke a majalisar yanzu haka sun nuna cewa sun kawo ƙarshen irin gudunmawar da za su iya bayarwa a majalisar dokoki kenan ba za su koma yin takara ba. Sun kuwa haɗa da Dan Bochi Atachia, Joseph Osaiwosu, Kennedy Ajepon da Osaichi Mensa wadda shine shugaban masu rinjayi a majalisar dokokin. Da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Radwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana.
Ta yanzu kuma sai labaran wato duniya ta kace.
Akalla mutane 40 ne ake fargabar sun mutu sakamakon fashewar wata tanka a tsakiyar ƙasar Liberia, kamar yadda babban jami'in kula da lafiya na ƙasar ya faɗa a ranar Laraba. Tankar mai ɗauke da iskar gas ɗin ta yi hatsari ne akan hanyar Totota, mai tazarar kilomita 130 daga babban birnin ƙasar Monrovia. Sojojin Isra'ila sun kai wasu sabbin hare-hare ta sama a jiya Laraba, musamman a sassan tsakiya da kudancin ɓangaren zirin Gaza, yayin da take ci gaba da kai hare-hare ta ƙasa da ta sama a birnin Gaza da ke arewaci. Ma'aikatar lafiya ta Gaza ta ba da rahoton mutuwar mutane da dama a Khan Yunus da ke kudu da kuma sansanonin 'yan gudun hijira na Al-Nusraita da Al-Maghazi a tsakiyar Gaza, yayin da dare ya yi mazauna garuruwan Al-Buruj da Al-Maghazi sun ba da rahoton cewa harbin tanka ya ƙara tsananta zuwa gabas. Ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Djibouti ta sanar a ranar Laraba cewa yayin da ake ci gaba da rikici a ƙasar Sudan, an ɗage ganawar ido da ido da aka yi da ake mararin gani tsakanin manyan kwamandojin rundunar sojin Sudan da dakarun 'yan sa-kai da ke faɗa da juna saboda wasu dalilai. Ƙungiyar cigaban ƙasashen gabashin Afirka ce ta shirya gudanar da taron a ranar Alhamis ɗin nan a Djibouti, taron da zai kasance ganawar farko ta kai tsaye tsakanin babban hafsan sojin ƙasar Janar Abdul Fattah Burhan da Janar Muhammad Hamdan Dagalo, kwamandan RSF, tun bayan ɓarkewar rikicin Sudan fiye da watanni 8 da suka gabata. Jiya Laraba, gwamnatin Biden ta ba da sanarwar fitar da makamai na ƙarshe da kayan soji ga Ukraine daga ma'ajiyar Amurka a ƙarƙashin izinin shugaban ƙasa na yanzu, yayin da taimakon kib na gaba ke hannun majalisar dokoki. A cikin wata sanarwa da ya fitar sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce ƙunshin kayan tallafin na dala miliyan 250 ya haɗa da harsasan kare sararin samaniya da ƙarin harsasan HIMARS da kuma harsasan manyan bindigogin artillery.
masu sauraro baki da abin da ya sauka kenan a shirin namu na hantsi sai kuma can da ranar da Allah kan mu za a ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin da misalin karfe 4 agogon Najeriya ne jira kamar da Chadi 3 kenan agogon Ghana a lokacin da ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sake jin wannan shirin da ma waɗanda suka gabata muna nan kuma a shafukanmu na Facebook X Twitter kenan da Instagram da ma YouTube yanzu kan a madadin Muhammad Hafiz baban Lady ya ci gabatarwa da Dadi Balawi da hada mana shirin sai injiniyan mu Charleston ni Mahmud Lalo ne ke cewa auna lafiya